Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, inda za ku ji cewa a yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi bakuncin matashiyan nan Amina Ali, yar makarantar Chibok da aka kubutar daga hannun Boko Haram bayan shekaru biyu da sace su kowace irin tarba ta samu.
Shi kansa kuma shugaba Muhammadu Buhari da ya karbe ta din, wato wani abu da ya nuna karfin halima, kaga har yar ya dauka ya rike a hannunsa, ya zauna ya jajanta musu, ya jajanta wa kasa, yace yana murna da fitowarsu kuma yana jin takaici a cikin zuciyarsa.
To, kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Waɗannan matakai kuke ganin ya kamata a bi domin ganin irin waɗannan 'yan mata da ake cewa ba su fuskanci tsangwama tsakanin al'umma ba, da kuma matakan da za a ɗauka domin a riƙa nuna musu ƙauna? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma duka fa sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ta farko, daga cikin 'yan matan Chibok da aka sace daga, wato da aka citar daga hannun mayakan Boko Haram da ke Najeriya, ta bayyana gaban 'yan jarida a yau ɗin nan Alhamis a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Amina Ali ta iso tare da mahaifiyarta da jinjirarta mai kuka da kuma wata 'yar ungozoma a fadar Asorok da yammacin yau Alhamis. Ta samu tarba daga gwamnoni da ministoci da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wasu 'yan jarida da dama saɓada kamarorinsu. Amina Ali dai bata ce komai ba yayin wannan taron manema labarai, lokacin da ta zauna a gajiye kan wata kujera yayin da 'yar ungozumar ke ɗauke da diyarta. Buhari ya ce gwamnati za ta kula da Amina sosai. Ya ce za mu tabbatar cewa ta samu ingantaccen kulawa ta fuskar lafiya da kwanciyar hankali da duk wata irin kulawar da za ta bukata don ta yi cikakkiyar murmurewa ta saje da al'umma sosai. Mayakan Boko Haram sun ce mayakan Boko Haram sun sace Amina da sauran ɗalibai mata daga garin Chibok da ke arewa maso gabashin Najeriya suka, wato tun sama da shekaru biyu da suka gabata. Tuntuni, 'yan raji ke ta kira ga gwamnatin Najeriya da ta ceci 'yan matan, amma zuwa yanzu Amina Ali ce kadai daga cikin 'yan matan da ta samu dawowa cikin al'umma. Kashim Shatima, gwamnan jihar Borno inda garin Chibok din yake, ya tabbatar cewa wasu jami'an JTA na farar kaya ne suka samu Amina Ali. Gwamna Shatima ya ce samun Amina wata alama ce cewa akwai alheri nan gaba.
218 girls are still unaccounted for, but the journey of 1,000 miles starts with a single step.
Ya ce har yanzu ba a san inda 'yan mata 218 suke ba, to amma tafiya mai nisa da takawar farko ake yin ta, kuma ceto Amina wani babban albishir ne, alama ce ta manyan al'umarin da ke tafi.
Tawagar masu bincike a tekun Mediterranean sun gano tarkacen jirgin Masar din nan da ya faɗi cikin tekun yayin da yake dosar Masar daga birnin Paris. Kasar Masar ta ce ta fi kyautu da zaton aikin ta'addanci ne, wato sanadi, fiye da matsalar na'ura, to amma har yanzu ba a samu takamaiman bayani ba. Ministan safarin jirgin saman Masar ya ce musabbabin faɗuwar jirgin saman, wato Masar din wanda ke kan hanyarsa ta zuwa birnin Alkahira daga birnin Paris, ya fi kama da aikin ta'addanci fiye da duk wata matsalar na'ura. Jirgin samfurin Airbus mai ɗauke da fasinjoji 66 ya ɓace ne daga manhajar rada a yau ɗin nan a Lamis jim kaɗan da shigarsa sararin saman Masar a tafiyarsa mai tsawon sa'o'i 4 daga Faransa. A birnin Alkahira, ministan harkokin sufuri Sherif Fathi ya ce ƙasar Faransa za ta ɗau alhakin duk wani sakaci wadda aka tara cewa ta'addanci ne musabbabin faduwar jirgin. Ya kamata mu tabbatar mun san duk wani abin da ke da nasaba da abin da ya faru, ba a maida hankali kan wani hasashe guda kawai ko kuma kawar da shi ba, a cewar shugaba François Hollande game da labarai a birnin Paris yayin da ke tabbatar da faduwar jirgin. Ya ce gwamnatin Faransa na aiki tare da hukumomin Masar da Girka wajen neman baraguzan jirgin.
Lauyoyin wani ɗan Turkiya ɗan asalin ƙasar Iran wanda aka kama a watan Maris kan zargin haɗa baki a saba ma takunkumin da Amurka ta kakaba ma Iran sun buƙaci da kotu ta ba da belin shi a kan dala miliyan 50 kafin a fara shari'arsa. Reza Zarab na ɗaya daga cikin mutane uku da ake zargi kan abinda masu gabatar da ƙara suka ce wata munamuna ce ta tsawon shekara 5 ta miliyoyin daloli da aka yi a madadin gwamnatin Iran da wasu kamfanoni. Iran ta sha fama da jerin takunkuman tattalin arzikin da Amurka ta kakaba mata tun a shekara ta 1979 da suka hada da hana duk wata hulɗar kasuwanci tsakanin kamfanonin Amurka duk wani kamfani mai alaka da Iran ko gwamnatin ta. Waɗannan sun bambanta da takunkuman da suka biyo baya waɗanda aka kakaba mata saboda shirin ta na nukiliya waɗanda aka dage mata a farkon wannan shekarar. A watan Maris an tuntubi Zarab da mukarrabansa da amfani da wasu kamfanoni a Iran da Turkiya da wasu ƙasashen duniya wajen gudanar da harkokin cinikayya ta yadda bankunan Amurka ba za su san cewa ana harkokin ne a madadin kamfanonin Iran ba.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin ɗaliban nan 'yan makarantar Chibok da aka ceto, wacce tana ɗaya daga cikin 'yan mata ɗalibai sama da 200 da ƙungiyar Boko Haram ta sace shekaru 2 da suka gabata. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto kan yadda wannan ziyara ta gudana, inda tattauna da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu a cikin rahoton nasa.
Yau ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya a fadar gwamnati ya karɓi ziyarar Amina Ali, ɗaya da cikin 'yan matan nan sama da 200 na makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka sace, tare da goyon bayan iyayenta da gwamnan jihar Borno da ministan tsaro na ƙasa da sauran hafsoshin soji waɗanda ke taka muhimmiyar rawa wurin yaƙi da 'yan ƙungiyar nan a yankin arewa maso gabacin Najeriya. Bayan da aka kammala ganawar ne, Malam Garba Shehu, kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati, ya yi min ƙarin haske akan yadda wannan ganawar tsakanin shugaban ƙasar da maziyartansa ta kasance.
Gaskiya abu ne mai haɓare ko mai sosarai da sa a yi takaici kwarai da gaske, tunda yarinyar nan dai an san yadda aka ɗauke su daga makarantar su, yau kuma gashi da aka fito da ita yau ga ta zama uwa. Shi kansa kuma shugaba Muhammadu Buhari da ya karɓe ta ɗin wato wani abu da ya nuna ƙarfin halima, kaga har ƴar ya ɗauka ya riƙe a hannunsa ya zauna ya jajanta musu, ya jajanta wa ƙasa, ya ce yana murna da fitowarsu kuma yana jin takaici a cikin zuciyarsa na irin wannan abu da ya faru. Ya ce to abin da ya faru kuma ga ita wannan yarinya, wani gwamnati za ta iya maganinsa, wani kuma ya fi ƙarfin a ce gwamnati za ta yi maganinsa. Abin da yake ganin gwamnati za ta iya yi ta gyara wannan abu shine duk wata gudunmawa da wani taimako da gwamnatin Najeriya take za ta iya baiwa wani ɗana ta ko ƴata ta, an ce za a yi wa wannan yarinya. Likitoci tun jiya sun fara duba ta don a samu a ga ya za a yi a taimake ta. Wannan abu da ya samu gari ta kada ya sa rayuwarta ta lalace, farfaɗo da harkar rayuwarta ta koma ta zauna da sauran jama'a, ta rungumi jama'a su rungumi ta. Harkar makaranta da aka datse mata ya tabbatar cewa za a tabbatar cewa ta je ta gama karatunta, kuma ba ita wannan yarinya ba. Ya ce nan babu wata mace da za a hana ta ɗaukan ilimi a Najeriya ko kuma auren dole gwamnati ba za ta yarda a ƙarƙashin ta ba. Abun kuma da yake ganin kamar yana da wahala shine kamar yadda na faɗa, kaga da yadda aka ɗauke ta da a wannan yarinya ƙarama gashi yau ga ta zama ta rabu, amma kuma da aka rungumi kadara a mai da komai ga Ubangiji yana ba da tabbaci cewa gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙari ɗan uwanta da aka sace su gaba ɗaya a lokaci guda su ma a nemo su a dawo da su ga iyayensu.
Kana ganin wannan kamar zai zama wata hanyar da za ta taimaka wurin gano sauran 'yan matan, kuma idan ma ana kokarin tunani na gano su, shin da ƙarfin bindiga kuwa zai iya gano su, ko kuwa sai dai da rabo ko sa'a irin wannan da aka yi ga wannan ita Amina Ali?
To, kasancewa wannan gagarumin yaƙi da soja suka kaddamar a wannan daji na sabisa, ai kamar ka tura hayaki a cikin rami ne, abinda ya fito daga ciki kai kasancewa ga sanadi, ba karamin fafatawa ake a cikin wannan daji na Sabita ba. Yau kwana 22 da kaddamar da wannan shiri da sojojin sama da na ƙasa suka kaddamar a wannan, duk abin da yake ciki a wurin nan za a fito da shi, kuma a ce wai da ƙarfin soja da sa'a duka din ana bukata. Amma ina tabbatar maka cewa soja yanzu ana gwamnati tana ba su makamai, ana ba su duk haƙi nasu daidai gwargwado, ana kyautata musu, saboda haka sun tashi sai su ne wa ƙasa ai. Mu fata shi ne abin da duk yake cikin dajin nan, mutum ne a dukiyar jama'a ce aka ɗauka makamai ne aka ɓoye a ciki, za a kakkaɓo su a fito da su cikin wani lokaci wanda ba mai tsawo ba.
Wannan 'yan kungiya na JTF wato ƙato da gora da ke tallafa wa sojojin Najeriya gurin wannan yaƙin, wannan abun da ya faru na gano wannan yanayi ya ƙara ba da hasken cewa lokaci ya yi da za a ƙara su ma ba su ƙarfin gwiwa irin wanda ake bai wa sojojin Najeriya, tun da suna da muhimmiyar rawa da suka taka kuma suke ci gaba da takawa?
Dama ai ba ma ƙato da gora ba, shi fa aikin tsaron nan ba ya fi ƙarfin ma'aikaci, wai a ce wai an ajiye sai mai riga sarki ne kawai zai yi yaƙi ko kuma zai kare jama'a ko zai kare ƙasa, wannan kuskure ne. Duk duniya inda aka ci gaba, jama'a da ke farin kaya da ma'aikatan tsaro haɗin hannu da hannu ake haɗawa a taimaki juna don a samar da tsare zaman lafiya a cikin ƙasa. Kuma wannan abu da ya ke faruwa a arewa maso gabas na Najeriya ci gaba ne ga Najeriya, gwamnati kuma ke ƙarfafa gwiwar haka tare da goyon bayanta.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin fadar gwamnatin Najeriya a Abuja, a tattauna da ne da shi bayan da aka kammala gana tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da Amina Ali, ɗaya daga cikin 'yan matan nan sama da 200 da aka sace a makarantarsu da ke Chibok a jihar Borno ta arewa maso gabacin Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To, kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Waɗannan irin matakai kuke ganin ya kamata a bi domin ganin irin waɗannan 'yan mata da ake cewa ba su fuskanci tsangwama tsakanin al'umma ba, da kuma matakan da za a ɗauka domin riƙa nuna musu ƙauna? Kafin mu fara karɓan wayarku, bari mu shakata da wannan waƙa.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta wargaje, Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Taimaka aje a sulhunta, kar 'yan matan su ɗi mauta har rayuwa ya salwanta. Kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. A tausaya Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, madalla, kiranmu na farko ya fito ne daga Kwantagora, jihar Naija. Wane ne a kan layi?
Muhammadu Laluka na magana da injiniya mai gero makeri Ludu, Kwantagora, jihar Naija.
To, injiniya, muna jinka.
Alhamdulillahi mun yi wani ciki da gano wannan yariya da muna roƙon Allah Allah ki taimaka Allah ya sa mu sojojin Najeriya nasara a ceto sauran ƴan mata mun yi wani ciki kware saboda ana ci hada sun mutu babu
injiniya idan kana ji na muna magana ne kan irin waɗannan matakai kamata abu domin kada a rika nuna ma waɗannan da ake cetowa wato kamar tsangoma ko kyama idan sun dawo
to ya dace bai dace a gwamnati saboda ai ba da son ranzu kan abuwa kaddara da tana ya fada kowa dace a dauke su hannu biyu bai dace a nuna musu kyama ko da ba
kuma da lamun gode injiniya daga Kuntukuru har yanzu dai muna jihar ta Naija wane ne akan layi
kuna magana da Bala mai wankin hula daga Ishishi ya Niger ke tarayyar Najeriya
to malam Bala mai wankin hula muna jinka
to a gaskiya mun fara ciki da gano wannan yaron da Allah ya sa aka yi kuma shawara na da bayar da uwa na ɗan Najeriya wannan sauran matan da kasa ce in Allah ya san yana da su da kamata a tsangwame su a kyamace su ba ya kamata a tarare a yi masu tarare ya ne saboda kaddara ne Allah ya dora masu suka koma haka ya yi kaddara iya hada kan kowa wani maliki ne ya ci kasara ba to ke kamata a kyamace su a yi tsangwama ba kuma Allah ya bayyana da su yanda aka wanda sai ta bayyana sauran mu Allah ya bayyana da su Allah kawo ranar karshen wannan yakin da ake cikin Boko Haram
to mun gode kurai malam Bala mai wankin hula kenan daga jihar Naija bari mu garzaya zuwa jihar Yobe wani ne akan layi
assalamu alaikum na Abubuwan zan
wa alaikum salam malam Abubuwan muna jinka amma zaka dan rage radioan ka kuma ka matsa daga inda in kana kusa da ita
na'am ba radio sana
eh to amma ina jin kaman wani sauti yana shiga yana kawo mana cikas
na'am
eh to to bismillah ina jinka
kowa wato ne anan shawarin da zan bayar ina kira ga ƴan matan nan idan Allah ka an samu sauran su shigo cikin jama'a a yi rayuwar su kamar yadda jama'a suke rayuwar ta sannan kuma kar a nuna musu tsangwama kar a nuna musu wariya su ma mutane ne wannan abin da ya same su kuma kaddara ce daga Allah ba mutumin da ya wuce kaddara sannan kuma kaddaran nan su wadda ya same su ya kamata ya tawakkali ga Allah wannan abu ne daga Allah sannan kuma muna kira ga ainihin gwamnatin Najeriya da Allah ta taimaka duk hanyar da ta ga ta dace wanda za a shiga wannan jeji a je a samu sauran yaron nan a samu su kuma ubangiji Allah ya ba wa iyayensu hakuri ku dace lafiya ni ne Buba Wanzan daga Madina
malam Buba Wanzan kenan daga jihar Yobe ga yanzu bari mu je jihar Kaduna hello na Kaduna kana jin mu
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Alhajin Badi insha Allah Shaibu Alhaji Mahmuda a da tucin karamin kuma giwa a Kaduna Nigeria.
To muna jinka Alhajin Badi menene ra'ayinka?
Ra'ayina gaskiya ni zan jinjina ma jami'an tsaron mu ne na Nigeria da kuma shugaban kasa irin kwalin da suke akan wannan yaki da ta'addanci
waɗannan irin
kiran da zai yi Allah ga jama'a kan su ce za su tsangwame ce wannan yarinya ba ta kula sosai ko da ta shigo cikin al'umma saboda ita kanta ba a san ranta ba ne abubuwan da ya faru ina fata don Allah mu taru mu taimaka gaba ɗaya mu civilian ɗin da kuma jami'an tsaro domin a cimma wannan gaci ɗin da fatan za a tashi lafiya alhamdulillah ba da insha Allah.
To Allah ya tabbatar maka da burinka Alhajin Badi kenan da fatan kuma ba ita kadai yarinyar ba duka sauran waɗanda aka ceto daga dajin na Sambisa ko kuma daga hannun Boko Haram din ga wani kira mu samu daga Taraba wane ne akan layi
eh malam mun zo ne daga Angon Kurkaya nan cikin jami'in Taraba State
yawa to muna jinka
eh muna godiya ga Allah yadda muka samu aka samu dama aka ceto ɗaya daga cikin wayannan ƴan matan muna roƙon Allah Allah ya tabbatar mana da cewa a sake samu irin wayannan din kuma ga gaba gaba za mu rinka yin Allah yadda kuma game da tsangwama a irin kamar discrimination da ake nunawa cikin gaskiya kamar da mutum cewa wannan bala'i ne wanda zai iya faru da kowa a kowane lokaci to mu dauke su mu hada su a tsakanin mu zama na mutane da yake kawai muna roƙon Allah Allah ya ceto sauran mana ƴan matan nan da kuma sauran waɗanda ba sa cikin wayannan guda 118 din muna roƙon Allah ya nuna mana hukuncin sa
to madalla mun gode ga wani kira daga jihar Adamawa wani ne akan layi
assalamu alaikum ni ne Saidu yaron malam
wa alaikum salam muna jin kamalan Saidu
to ni ra'ayina ina
godiya ga Ubangiji saboda Allah yake bace mu Janar Buhari cikin mulkin shi aka ceto wannan yarinya.
To menene kake ganin matakan da za a dauka domin ganin cewa ba nuna musu tsangoma ko kyama ba?
To ina roƙon ƴan Najeriya don Allah mu taimaka mu nuna ma yarinyan nan kauna kamar yadda za mu nuna ma ƴaƴanmu. Kuma ina kira ga sauran ƴan uwa, Ubangiji Allah ya sa waɗannan wannan yaran duk inda suke Ubangiji Allah ka bayyana muna da su. Allah ka taimaki shugaban ƙasar Najeriya.
Yawwa, to anaka tunanin kana ga menene yasa mutane suke ma nuna ma irin waɗannan ƴan mata tsangoma ko kuma kyama idan aka ceto su?
To dalili shine wannan abin da ya faru da su, kuma yana iya faruwa da kowa. Saboda haka muna roƙon Allah, Ubangiji Allah ya ƙara ba mu sojojin Najeriya ƙwazo gurin bayyanar da gaskiya inda aka kai waɗannan mutanen. Allah ka bayyana muna da su.
To mun gode ƙwarai da gaske, kuma da haka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku domin ku bayyana ra'ayinku. Da fatan za ku saki kiran mu gobe, don Allah ya kai mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a taƙaice.
Hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka, wato CAF, ta soma bincike akan dukan da jami'in ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Almeriyar ya yi wa alƙalin wasa ɗan ƙasar Gabon Eric Otogo Castan. Lamarin ya auku ne a jiya Laraba, sa'ad da ƙungiyar ta Almeriyar ta ƙasar Sudan take karawa da CAF Cup ta ƙasar Morocco, inda a daidai minti na 84 na wasan Hatim Muhammad ya doki alƙalin wasan a Fosca. CAF Cup ce dai ta yi galaba a wasan da ci 1 da nema. Hukumar ta CAF ta ce za a gabatar da lamarin ga kwamitin ladabtarwa na hukumar da zaran an kammala bincike. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Sevilla ta ƙasar Spain ta kafa sabon tarihi na kasancewa ƙungiyar da ta taɓa lashe wata babbar gasar ƙwallon ƙafa a nahiyar Turai har sau uku a jere, bayan da ta lashe kofin gasar Europa League a jiya Laraba. Sevilla ta ɗaga kofin ne karo na uku jere da juna, bayan da a wata karawa mai zafin gaske ta wasan ƙarshe ta gasar ta bana, Sevilla ɗin ta yi waiwayin baya ta doke Liverpool ta Ingila da ci 3-1. Liverpool ɗin ce dai ta soma jefa ƙwallo a raga, inda kuma ta mamaye baki ɗayan rabin lokacin wasan na farko. To amma kuma ƴan daƙiƙu da soma rabin lokaci na biyu ne Sevilla ɗin ta farke cin, ta kuma ƙara wasu ƙwallayen biyu da suka bata nasara. Sevilla ɗin ce dai ta lashe kofuna biyar daga cikin gasanni 11 na baya-bayan nan na kofin Europa ko kuma UEFA. A fagen wasan tennis kuma, shugaban ƙungiyar wasan tennis na ƙasar Rasha ya ce mai yiwuwa tsohuwar mace ta farko a duniyar tennis Maria Sharapova ba za ta sake buga wasan tennis ba sakamakon wani bincike da ya tabbatar da tana amfani da ƙwayoyi. An yi gwajin ƙwayar meldonium ga Sharapova, 'yar ƙasar Rasha mai shekaru 29 da haihuwa, a gasar tennis ta Australia Open a watan Janairun da ya gabata, inda aka sami tabbacin ƙwayar a jikinta. Akan haka ne hukumar tennis ta duniya ta dakatar da ita a ranar 12 ga watan Maris. Sai dai kuma Sharapova da kanta ta tabbatar da yin amfani da ƙwayar, domin ko a cewarta san ba ta da masaniyar cewa tana cikin ƙwayoyin da aka haramta wa 'yan wasa, saboda ta san ƙwayar ne da wani suna na daban. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da Japan su ne ke jagorantar duniya a fannin sadarwar zamani, kuma bancin samarwa da amfani da sadarwar zamanin su ne kan gaba wurin shelantar da sadarwar zamani da kuma ƙara haɓaka ta. Haɗin gwiwarmu na da ƙarfi, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da shirin labarai da sadarwa na ƙasa da ƙasa, Daniel Sapovida, ya ce saboda dai duka mun amince da ci gaba da bunƙasa sadarwar tsakanin al'umma shi ne zai fidda mutane daga ƙangi na talauci, kazalika zai inganta tattalin arziki marasa ƙarfi a duniya da inganta hulɗar taimako tsakanin ƙasashe, kuma ya samar da ayyukan yi ya kyautata albashin ma'aikata da baki ɗaya rayuwar al'umma. A taron kwanakwanan nan da ministocin sadarwa daga ƙasashe masu arzikin masana'antu a duniya da aka yi a ƙasar Japan, an fito da wata sabuwar yarjejeniya akan yin amfani da sadarwar zamani wurin gama duniya. Wannan yarjejeniya kuma ta tabbatar da sharuɗoɗin kare haƙƙin bil'adama da bunƙasa fitar labarai da ba da taimako da samun ruwa da tsaki a tsarin mulki ta hanyar yanar gizo da ƙarfafa haɗa duniya ta hanyar sadarwar zamani da ba kowa damar shiga. Shirin haɗa duniya ta hanyar sadarwar zamani na Global Connect Initiative da Amurka ta kaddamar a bara, wani babban yunkuri ne na faɗaɗa amfani da yanar gizo a faɗin duniya. manufa Amurka ce ta yi aiki da kasashe da ke da ra'ayi da wannan shiri ciki har da Japan don bullo da dabarun hada jama'a da samar da sana'a da raba labarai tsakanin kasashe da kuma kirkiro da dandalin kasuwanci. Wani aikin haɗin gwiwa na Trans-Pacific wanda Japan ke taka muhimmiyar rawa a ciki yana raba kyakkyawan sakamakon amfani da yanar gizo a faɗin duniya. Yanar gizo dai ita ce sabuwar hanyar aika da kaya da ayyuka a wannan zamani tamkar jirgin ruwa. A don haka yarjejeniyoyin kasashen Pacific da ke jingine za su yi dalilin ajiye amfani da jiragen ruwa wurin aika ayyuka da ra'ayoyi kuma su ba da daman sababbin mutane da kasashe masu tasowa su yi gogayya da manyan kasashe a kasuwanni da bayyana ra'ayi. Amurka da Japan suna da tsinkaya ɗaya wurin sauya tattalin arzikin duniya ta sadarwar zamani a wata rana ta hanyar haɗa jama'a da tabbatar da hanyar kasuwanci ta sadarwar zamani na nan buɗe da kuma tabbatar da shirin ci gaba da kirkiro da sababbin hanyoyi. Wannan abu ne mai muhimmanci kuma yunkuri ne da zai ɗauki lokaci, in ji mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Sepulveda. Kuma muna da alƙawura da dama a matsayinmu na abokai wanda za su taimaka mana wurin cin nasarar wannan yunkuri da muke yi. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga wata sanarwa.
Kai, nifa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Nijar.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai, zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22:25:16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa a kan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Ɗan wasan kwallo ba ta manta ba.
To da fatan za a kasance tare da mu yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da labarai a takaice.
To a takaice, ta farko daga cikin ƴan matan Chibok da aka cetar daga hannun ƴan Boko Haram da ke Najeriya ta bayyana gaban ƴan jarida a yau dinnan Alhamis a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Amina Ali ta iso tare da mahaifiyarta da jinjirinta mai kuka da kuma wata ƴar unguwa a fadar Asorok da yammacin yau Alhamis. Ta samu tarba sosai daga gwamnoni da ministoci da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wasu ƴan jarida da dama saɓa da kamarorinsu. Tawagar masu bincike a tekun Mediterania sun gano tarkacen jirgin Masar ɗin nan da ya faɗi cikin tekun yayin da yake dosar Masar daga birnin Paris. Kasar Masar ta ce ta fi kyautata zaton aikin ta'addanci ne sanadi fiye da matsalar na'ura, to amma har yanzu ba a samu takamaiman bayani ba. Lauyoyin wani ɗan Turkiya ɗan asalin ƙasar Iran wanda aka kama a watan Maris kan zargin haɗa baki a saɓa ma takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba ma Iran ɗin sun buƙaci kotu ta ba da bailinsa kan dala miliyan 50 kafin a fara shari'arsa. Kasar China ta buƙaci Amurka ta kawo ƙarshen sintirin da take yi daura da gabarta bayan wani ɗan abinda headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta kira gamo mai haɗari sosai tsakanin wasu jiragen yaƙin China da na Amurka.
To masu sauraro, duka abinda ya soka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, amma wata tawagar abokan aikinmu za ta kuma dawowa gobe da safe da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chad da izinin Allah. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Keith Holmes, Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.